بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوم المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نائم الله تبارك وتعالى مجيان سيكدا ودبونا درسينا القرآن بجرمة هنا تكل سورة الأنفال ومناك الآية همسن لأيضا همسن دبيو وديكي باني أكن يأتي بدر يوغو مشاهد يرد وقت رمضان اجرب رضا الله صلى الله عليه وسلم ودو ذات ذريكول لأربعين لا بشيدا كابي متقباد درسا نسكتكي بدر akwai tambayoyi. Wani ya ce assalamu alaikum malam Allah, ya kara imani da nisan kwana, amin. Muna addu'a hadda ku gaba daya. Ya ce malam ne ɗalibi ne da nake karatu a Kuwait, inda ba man ina tsammanin da Kuwait ce, wato ƙarƙashin scholarship na Nigeria, amma ina aiki a Kuwait. Ina karɓar salary kimanin dala 10,000. Shin zan fidda zakka ne ko kuma ba zan fitar ba? Wannan magana ce wacce an shayinta cewa wasu malamai suna da kallon mutumin da yake karɓar albashi ya kai misalin zakka. So suna ganin duk wata in ya karɓa ya kamata ya fitar da zakka. Amma dai wannan maganar bata cika ƙarfi sosai ba, shi ne. Amma idan ya tara albashi da suka kai nisabin zakka kuma suka shekara, to zai fitar da zakka. Wannan ita ce maganar da aka fi tafiya a kanta, a ce duk wata sai ka cire zakka. Kuma mai bambanta shi da ɗan kasuwa in ya cire zakka bana, watakila bayan ya cire a watan da zai zo ma ya ci sama da nisabi, me yasa shi ba zai fitar a kowane wata ba duk ribar da ya ci? Kaga kenan za a iya bambanta su wajen hukunci. Na bi kamar ba a fahimci maganar ba ko? Yauwa, domin ɗan kasuwa watakila yana iya cire zakkarsa a wannan watan, kuma watakila kafin watan ya ƙare ya iya cin ribar miliyan 50 ko nawa bai kuma da zai iya yi ba. To me yasa ba zai cire zakka ba sai a bari sai shekara sau ɗaya? To shi ma ma'aikacin haka abin zai zama, kamar da yadda shi ma wancan yake. So idan yana karɓan dala 10,000 a duk wata, zai iya yiwa baya cinye kuɗin kuma ya samu abin da ya kai nisabi ya shekara. To da abin da ya shigo na wannan lokacin zai haɗa ya biya ya cire musu zakka. Saura kuma sai a jira sai bane. Wannan ya ce na na ji kamar ana magana. Wani ce tambaya ta biyu, ina da wanda nake so amma ta yi ta bani dama mu aje maganar aure. Malama ba ne shawari a musulunci sharuwa lafiya da gaita wani kubanin defoy shi da shawarar da zama wuri dauke ta karni kama Allah ce Allah ne ta son a yi maganar tsawarar da su ba yi ba in ba alheri kawai ta yi gaba in akwai alheri kuma ka saka ta ce magana Allah shi ke nan kuma dole ta za ta yi magana yawwa watakila ma ka yi watsi da al'amarin mota zo tana jinka yau har yanzu baka shirya ba sai ka zo sai ka ce za ina ma ke nake jira na riga na shirya ba shi ke nan ba. Shawarar da zamu baka shi ne wala Allah Allah ya soke watakila kai kana daga cikin waɗanda ake yaudararsu a karbi kudinsu shi ya sa kila ba za ta iya baka dama ba kuma mai yiwa tun da ka ce yanzu kana karɓar dala 10,000 a wata kuma a ƙasar waje dala 10,000 waye zai buga mana nawa yake ba ba miliyan nawa a ai ba musu za a yi mana ba kawai tambaya muka shi kenan an ba za a biya a ciki na? Yawa to albashin ta kenan a wata a kasar Kuwait. Ha? To malam tun 2000 ba tun me ne na magana tun 2000 na san a Kuwait sun dauki mota da rubaci ba kayan jin daɗi ba ne. Yanzu shekara nawa? 25 tun a wannan lokacin suka dauki cewa ka shiga mota larura ce don ko hotel ka je in ka daga kanka za ka ga a cikin ɗakin akwai makullin mota in kana da buƙatar ka ɗauka ka shiga ka tafi inda za ka yi ka dawo ka aje musu kayan su. Duk a wannan shekarun ba nake ma wannan magana kuma tun a lokacin suna ganin larura ne ka rinka cin abinci da rabin kaza a larura kenan. Kasar kuwa ba? A ba ma na. Don ka samu aiki a kudu da zai hana ka tafi. Wani ya zo yana ta musu da kai a kan 70,000. Ba ka ba ne? 70,000 ya kai dala 100 ne? Bai kai ba? Bai ga dala 100 ba dala 100 nawa ake canzan ta yanzu 100,000 nawa ne a wani 100,000 da mutum albashin na ga kwata-kwata bai to shi sai an haɗa dala 10,000 fa a biya shi a wata to watakila kai kana daga cikin waɗanda ba ta son ka a zahiri amma akwai kuɗi na ga watakila kana jibga musu in ka zo jira kana ba da kuɗi ko kuma kana transfer to ka ga ba za a baka haɗin kai ba ya kamata sai an shati lekar da yawa amma idan ka ɗauke ta ka kai ta wajen ubangiji in ba dan Allah take yi ba Allah zai raba in kuma da gaske ne to za a abin nan kuma ka yi haƙuri da hukuncin Allah inda har za ka kai masa roƙo in ka kai masa cewa zaɓi na? To idan ka kai masa zaɓi shi Allah in yi maka zaɓin to sai ka yi haƙuri wai daga can ake rigya in ka kai masa zaɓi to shi kenan shi zai yi maka zaɓin in ba alheri zai gaya ma zai nuna maka hanyoyin da za ka bi to wannan shi ne akwai wani mai mutumin Borno a wancan lokacin yana yawan zuwa ƙasar Kuwait ba sani ba ko yanzu yana dare ko bai dare ba sani ba amma ya ce shi
gaskiya gare ya je komai da gida ya zauna a koyar ya fi masa alheri. Ah, to yanzu fursunan da yake fursuna a Saudiya ya fi mutumin da yake yawo anan jin daɗi. Da gaske nake gaya maka, fursuna da yake gidan fursun ya fi wanda yake yawo a waje jin daɗi. Wanda za a ɗauke shi a kai shi asibiti a ba shi abinci da naba ana binne ɗin shi illa kawai an hana ka yawo. Kai baka ji abinda muka karanta ba anan a Baitul Mali mun ce har gidan fursun ya kamata, ko baka ji ba ne? A nace baka ji ba ne karatun da muka yi? To ai su daga Baitul Mali suke wannan aikin. Ba wani abu ba ne. Ku anan ai abinda ya cuce ku gashi nan dai. Kuma akwai kuɗin a dankare. Wani ma ya saci kuɗin bai san abinda zai yi da su ba. Wani kuma yana nan yana kan sata shi ma bai san gabansa ba bai san bayansa ba. Har yanzu kuma ɗiba yake. Saboda wata dama da ya samu. To, ai shi yasa kawai jiya kuka faɗa a can wancan masallaci. Ko anan ne ma ban sani ba. Ba ka da wani abin da za ka illa ka yi ta ƙoƙari ka bauta ma Allah, ka gyara alaƙarka da Allah. Amma in ba haka ba, da wannan zage-zagen ka mutu, to sun cuce ka. Wallahi, ga sun kwashe kuɗinka anan. Ga kuma in ka je ka yi zagi ya yi yawa sai an yi balas. Ka ga ka shiga matsala kenan. Ka tsaya ka bi Allah ya fi maka alheri. Wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Mala Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana da ilimi masu albarka. Amin tare da kai. Malam tambaya ta ƙarin bayani game da mai sallah da takalmi. Mai kake son a yi ƙarin bayani saboda ya yi sallar da takalmi? Shi hadisi ai ya tabbatar da ana sallah da takalmi, haka ne? Kamar yadda ya faru, an zo an shige masallaci ana sallah da Allah da takalminsa, sahabbai ma da takalminsu. Sai aka ga annabi ya cire nasa, to su ma duk sai suka ciccire nasu. Bayan idan da sallah sai ya tambaye su, me yasa suka cire takalmi? Ka ce mun ga ka cire ni ya Rasulullah, shi yasa kuma koyi muke da abin da kai. Sai ya ce shi nasa takalmin Jibrilu ne ya zo gaya masa akwai najasa a jiki, da haka sai ya cire shi a jiki. Sai ya ce daga yau duk wanda ya zo zai yi sallah ya duba takalminsa, idan babu najasa a jiki ya yi sallah da shi, ba wanda ya hana. Sai dai kawai idan za a yi hukunci da al'adar mutane, wannan kuma wani abu ne daban. A al'adar mu anan ba a saba shiga wurin ibada da takalma. Amma yanzu waɗanda suke zuwa Makka suna gani har cikin masallacin da takalma ake shiga. Amma za ka ga wani kuma an kafa leda, wato idan za ka shiga sai a baka leda, cire takalminka ka saka a ciki. Wata leda tana nan a bakin haramin idan za a shiga. Fif fif sai a cira sai a baka, sai ka saka takalminka sai ka wuce da shi. To wannan kenan, kamar askarawa da suke aiki a cikin masallacin dukka da takalmansu suke yawo ko ina ma. Har nan inda ake zuwa Hajarul Aswad duk da takalman suke zuwa, saboda takalman ba su da najasa, suna da tsarki. To wannan kenan. To amma bisa al'ada anan ba a saba yin wannan ba. Na taɓa zuwa wani masallaci ma ina son sai na yi aiki da wani hadisin manzo Allah. Dan shi hadisin manzo Allah yace dan kana da ganin wani dugu-dugu baka gane abubuwa ba, to idan ka cire takalman ka haɗa bayansu haka, ai ka rufe gurin da yake da najasa. To shi kenan, sai ka ajiye su a gabanka sifirar, kamar yadda wannan iPad ɗin take, haka za ka ajiye kana sallah kana kallon kayanka. saboda annabi ya ce in ka ajiye a nan damanka zai zama a hagun din wani, in ka kawo shi hagun dinka zai zama a daban wani, amma in ka ajiye a nan a gabanka za ka tafi sujjada yana tsakanin abun nan dinka. Kaga duk barawan takalmi dai zai haƙuri, ka ma yi maganinsa ai. Kaga tun baya ba annabi ya koya maka ba za a sace ma takalmi ba, amma kai sakaci, kai baka bi annabin ba sai barawa ya samu gurin shiga. Yanzu da dai haka mutane suke ai, kaga ba mai ɗaukar musu takalmi ko? To ni ban ajiye ba, sai na ajiye akan irin wancan window haka kawai, wani saboda yana jin su ne kawai, sai ya zo ɗauki takalmin sai ya jefar da su, irin wai don me za a ajiye musu takalmi a nan? Aka gama sallah na ɗauki kayana na tafi, a to ya zan yi da shi? In ka masa magana irin wannan ba musiba za ka ɗago ba? Shi bai san hukunci ba, in ka tsaya za ka masa bayani a balle ma ka san shi irin wancan masallacin ai dai ka san abin da ake ko? Sai ka yi haƙuri saboda manyan mutane ne a gurin. Ko ba haka ba? Amma dai yanzu abubuwa suna yin kyau ƙwarai da gaske. Yawwa, saboda haka sallah da takalmi wani abu ne wanda halattaccen abu ne, amma ba dole ba ne. Daga dama ka yi, daga dama ka bari, ba wanda ya ce dole sai ka yi sallah da takalmi. Asali ma wani lokacin sai ya hana ka sake takalmi, ba za ka samu tankwasa ‘yan yatsunka yadda kake so a zaman tahiya da wani waye ba. Dama damanta takalmin da yake sau ciki. Akwai irin sojoji a masallacin Harami na Makka, za ga in an yi sallah su kuma za su taru su yi sallah, saboda suna tsare limamai da mutane haka lokacin da ake sallah. To za ga har da limamin su shi ba da ƙaton takalminsa irin wanda dai ‘yan sanda suke sakawa ɗin nan, haka yake jan su sallah ba wani abu. Wannan ba matsala ba ce. Wani yace a yace tambaya ta biyu kuma, hukuncin shafan sawu da safa lokacin alwala. Ina nufin mutumin da ya sa safa kuma ya zo alwala ya shafa saman safar, wato saman kafansa, ya ce na gode. Shi ma wannan mun yi magana kwanan nan, wanda littafi guda wani ya rubuta a kan wannan shafar. Littafi guda ya zo da ya rubuta a kan biyu, ya tara hadisan da ya nuna cewa ya halatta ka yi shafa a kan safa. An gane? Saboda haka ba matsala ba ce. Idan ka ga bai maka ba, to ka cire safar ka yi alwala shi kenan. Amma dai ka sani idan wani ya yi, to ya dace da hadisan manzon Allah, ba yi da matsala. Kada ka tsaya kai ta surutu, domin ku wani lokaci abun jayayya baya muku kaɗan. Ko da ku wannan jayayyar za ta raba kanku, to za ku ci gaba da yi. Ita kuma jayayya ba san ta ake ba. In dai abu ya zo da nasi, kai ka fahimci wannan, shi ya fahimci wannan, to shi kenan. Tsammanin da ake shi ne Allah ya yi muwafaka ma kowa. Amma kada ka raina na kowa. Musamman ma ga ƙiri-ƙiri yana kallon hadisi, kuma ka rinƙa nuna masa wani abu daban. To, a nan ne ake samun wannan. Don Allah malam, a taya ne addu’a a alfarmar wannan wata. Alfarmar wannan wata mai albarka, Allah ya sa wato na auru ya kuma bani mata saliha. Allah ya sa ka yi aure da ko a auru samu mata wato saliha, da kuma muhallin da zan zauna. Ha? To ai kai abin ya yi yawa. Baka saliha kan ko akan bishiya ba ya fi je ku zauna ba? Inda ka samu saliha dinka za ta yi aiki. To amma tun da Allah ka roƙa, ai ba wanda zai ce ma kaza da kaza. Wannan shi kuma ya ce mutum kullum sai ya yi nafila, amma sai wata matsala ta same shi da yi ba, shin zai rama ne? A ba a rama na fila ba a rama na fila, na fila idan ta wuce sai dai kawai abinda littafin nan mai Murshidul Murid yake cewa wanda ya rasa nafilar dare to yayi ta tsakanin azhar da wato tsakanin sallar asuba zuwa azhar, kaga zai dawo da ita wala hakin ko wannan littafin da muke karantawa da bayan sallar asuba a unguwar mutan a dariku ila jannatul firdaus, sunan littafin kenan hanyoyin zuwa aljanna ta firdausi. Kullum za mu karanta hanya ko ɗaya ko biyu ko uku. Wajen na jin mun karanta wani hadisi da yake magana a kan wannan, wanda ya rasa nafila daga dare to sai ya yi ta bayan asuba, wato bayan alfijir kafin zuwan azhar, kaga ya mai wannan gurbin kenan. Musamman ma idan larura ta rashin lafiya ko larura ta wani abu ne ta sa ko bacciyar rinjaye ka baka samu kai ba, ka san shi annabi ya yi magana cewa duk mutumin da yake na filfili sai wani abu ya hana shi, mala'iku Allah zai sa ya ce ku duba ku gani me ya faru, ai ga larura ga larura baya samu ya nafila ko tsufa ko wani abu, sai Allah ya ce ku rubuta masa duk abin da ya saba yana yi, kaga ko baka yi tamfurin ba za su baka ba ruwan su da wannan larura ce kawai ta sa, to da haka kawai sai su baka su rubuta maka kawai su cika maka tafi, saboda dama kana yi kullum amma wannan karan larura ce ta same ka, tunda larura ce ta same ka ya kamata a daga ma kafa, Allah sai ya ce ku cika masa nafilar da yake ji, an gane shi Allah ba kamar mu bane, mu muna da kwakwafi da biyayya da kuma san mutane sai sun sha wahala wani lokaci, shi yasa kowa sun yi samu wata 'yar gaba sai makale a gurin ya ta bawa mutane wahala ba ruwan sa sun haka lamarin mu yake, amma in ba haka ba yanzu za a ce kai sallah guda ɗaya Allah ya rubuta maka ladan sallah goma, in ba fallalar Ubangiji ba wannan da ƙaunar da Allah yake wa mutane da tausayi ko zaga wanda duk shi ko ya samu dama akan mutane shi ma kamata ya ji tausayin su, irin ka daga musu kafa akan wasu abubuwa ba wai kawai shikenan ka take wuta kuma ga birki ga wuta, in kai ma samu mota za ta kama da wuta, don ka taka wuta kuma ka taka birki to da wanne za a ji, kaga sai ta tsaya sai ta buji kenan a guri daya, to kusan wasu mutanen haka suke ana tsaye ne kawai a guri daya ana ta taka wuta kuma an ki a daga waccan din a tafi, to kaga matsala kenan, to saboda haka sai an tausaya ma al'umma, wa Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu tausayi, duk wanda ya saka farin ciki a cikin wani to shi ma Allah zai sa masa farin ciki. Za mu ci gaba akan inda muka ya an ce akwai baki ko in ba su fasa ba muna nan dai jiran su. Na'am, za mu ci gaba da abinda muka tsaya a kai. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
تبارك وتعالى يتي أودنا آية يتي ولو ترى ذاك جنيا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لوكacin da mala'iku suke karban rayukan waɗanda suka zama kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fiskokin su da kuma bayan su wazuku suna ce musu kudandani azabar gobara zalika bima qaddamat aydikum Allah ya ce wannan saboda abinda wato hannunku ya kasance yana gabatarwa ne wa anna allaha lallahi allah laysa bizallamin lil abid allah bai zamanto mai zalunci ba ga bayin sa cikin darussa da muke bayyanawa a cikin wannan yaki da aka yi na badar zamu dora ne yau akan darasi na 18 ajiya mun tsaya akan darasi na 17 darasi na 18 shine a cikin wannan yaki na badar mun samu darasin da ke bayyana cewa anna shaytan shi shaytan yuhsinu lil insani al ma'asi yana kyautata ma dan adam ayyukan sabo sai zai gyara maka aikin sabo sai ka ta ganin sa kyakkyawa har ma a yi ta musu da kai ana jayayya in wani ya nemi sai ya yi maka nasiha ko wani abu mai kama da haka to ba za ka yadda ba saboda shaidan ya kawata maka wannan mummunan aiki kamar yadda qur'ani yake faɗi afaman zugina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yanzu wanda aka adunta masa mummunan aikinsa sai yana kallon sa kyakkyawa dole biyar da zaka yi da shi ba zai karbi nasiha da zaka yi ba saboda mummunan aikin ne shaytan ya kawata shi a idanunsa da zuciyarsa yana ganin sa mai kyau ne sai malai ce cikin wannan darasi anna shaytan lalle shi shaytan yuhsinu lil insani al ma'asi shaytan yana kawata ma dan adam ayyukan sabo wa yuzayyinu alahu ya adanta aiki sai ya mika ma dan adam fa idza waqa'a fi ma yurid idan mutun din ya fada cikin abin da shaytan din yake rufi takhalla anhu shikenan shaytan din sai ya gudu ya wofantu daga barin kai kyale ka bana idan shaytan ya zo ya yaudare ka ya nuna maka mummunan aiki kuma ka hau kuma ka aikata shi dama abin da yake so kai kenan kana aikatawa zai tafi ki rabu da kai ka san a wata ayar ma har cewa shaytan yake ya gaya wa mutum idh qala lil insani kfur ya ce wa mutum ka kafirta ma kawai dole ne sai ka bi Allah ka kafirce kawai ba wani abu ke tare ne a duniya ka hole sai abin da ka ga dama ko kai abin da ka ga dama falam ma kafara lokacin da ka kafirta sai ya ce maka inni bari ni na barranta da kai ta ji shaidan din da ya ziga ka kai mummuna aiki amma yanzu shi yake gaya maka shi ba ba ruwan sama da kai ya yi watsi da al'amarinka to shi yasa ba lai ce a nan lokacin da shaidan aka kawata masa ai ya kawata ma dan adam aikin zunubai ya adanta masa aikin zunubi fa idza waqa'a idai mutun din ya afka fi ma yurid cikin abin da shaydan din yake nufi ta khalla an husayya sai ya fita daga hanyarsa wa hadha ma hadasa fi ghazwati badr wannan shine abin da ya faru a yakin badar fa inna shaytan domin shi shaydan zayyana li kafarati quraish ya qawata makafiran quraishawa al khuruj yace ku fita li harbin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ku je ku yaki annabi idan kuka je kuka yake shi zan taimake ku shine wa in zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum. Haka shedan ya gaya muku tunan lokacin da shedan ya kawata musu munanan ayyukan su yace musu la ghaliba lakum al yawma ayau babu wani da zai ci nasara akan ku daga cikin mutane wa inni jarun lakum kuma ni mai taimakon ku ne walamma tara'at al fi'atan lokacin da jama'a guda biyu nan suka ga juna nakasa ala aqibaiki sai sun kuya bisa digadigan ku wakala yake ce musu inni bari'un minkum nina barranta da ku inni ara ma la tarau ina ganin abin da ba ku gani inni akhafu Allah wa rabbal alamin yace ni ina jin tsoron Allah wato inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne lokacin da dan adam ya shiga wannan hali shedan ya kawata masa aiki ya shiga ya aika shedan sai ya jefar da shi summa tawalla anhu sannan ya bayar da baya gabanin su dan haka duk yadda kake ganin mummunan aiki da kyawu to ka sani shedan ne ya shigo shedan idan ya shigo sai ya kawata maka mummunan aiki da da kyamarsa kake amma ne sai ka dawo kai da kanka kake gyara shi kuma wata kila ba ka kiraye mutane akan su aikata shi wannan shedan yana yin wannan kuma shi da ba shedan zai nuna maka zai saka maka sutura ya maka mayafi ya maka komai in ya dawo ka cikin mutane sai ya maka tsaraici domin ya kunyatar da kai shi yasa zaka ga sai mutum ya je ya aikata wani aiki sai kuma shedan ya zo ya bayyana abubuwa sai an kama shi ya rinka dora ma shedan din ya rinka cewa sharrin shedan ne ai shedan ne ya rinjaye shi na 19 cikin darussan shine annal munafiqin malaita lallai su munafiqai fi kulli zamanin a kowane zamani wa makani a kowane guri kuma inda munafiki da shi yake duda lil islam sai ta same shi yana yi wa musulunci makirci munafiki ya ta suke duk inda suke a kowane irin zamani a kuma kowane irin guri to sai sun yi wa musulunci makirci za ga wani ta hanyar kasuwancinsa zai wani ta hanyar mukaminsa wani ta hanyar siyasarsa kowa dai da irin hanyoyin da yake bi ya yi wa musuluncin makirci saboda munafurcin da yake tare da shi zai yi wa musulunci haɗinci wato da kuma mutanen musulunci wa yudabbiruna al-maka'id kuma za ka ga suna shirya makirce-makirce iri daban-daban munafukai haka suke wa yaskharuna min al-mu'minin kuma su zo su rinka yin ba'a ga muminai wa yastahzi'un kuma su rinka musu kirgili kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa idh yaqulu al-munafiquna tunda lokacin da munafukai suka ce wallazina fi qulubihim marad da waɗanda kuma munafurci yake cikin zukatansu na cutar rashin lafiya suka ce gharra haula'i dinuhu waɗannan fa addininsu ne ya yaudare su wato wa man yatawakkal ala Allah wanda bai dogara da Allah fa inna Allah azizun hakim Allah mabwayi ne kuma mai hikima wannan yana nuna cewa halayyar munafukai halayya ce wacce tana cikin musulmai kuma suna yi wa musulmai makirci suna yi ma musuluncin makirci suna izgili da wani abu da ya faru na addini haka za ka ga munafukai suke irin waɗannan abubuwa darasi da 20 anna Allah ta'ala yu'awwidu al-mu'minin wa yaqlifu alayhim fi mali Allah tabaraka wa ta'ala yana canza wa mu'mini wato daga abinda mu'minin ya ciyar akan dukiyarsa saboda agaza ba addinin Allah ko dan yakin ko dan kayan yakin ko kuma dai wani abu wa yuqlifu alayhi fi malihi sannan sai Allah kuma ya mayar masa da dukiyarsa akan abin da ya ciyar wannan yana nuna ma cewa idan ka taimaki addinin Allah da kudi to Allah wannan kudin da ka ciyar kada ka dauka asara ce zai dawo maka da shi kuma a wata ayar ma cewa wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa yuqlifuhu duk wanda kuka ciyar na daga wani abu to Allah tabaraka wa ta'ala zai mayar da gurbin wannan abu idan an ce yuqlif shi ne da abun ya tafi amma wani abu ya zo ya maye gurbin sa shi ne ka cire kudin ka ciyar amma kuma mun dawo da gurbin wato wannan kudin alima minhu idza alima minhu sidq idan Allah ya san abin da ka ciyar da gaske ba dan yabo bane ba dan kirari ba ba dan riya bane ka ciyar dan gaskiya wa qabul khair kuma ka ciyar dan san alheri wannan shine abin da ya faru da qadiyar Abbas da wanda suke tare da shi akan bayi da aka kama fa inna allaha akhlafa ala al-abbas fi ma dafa'ahu min al-fida kama taqaddama kuma yadda muka gabatar a baya Abbas ya gabatar da wata dukiya don fansa ga wasu Allah tabaraka wa ta'ala sai mayar masa kuma wa wa'adahum Allah ya musu alƙawari waɗannan gidan mutane bil maghfira zai musu gafara fil akhira a cikin wato lahira kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce ya kai annabi ga ya mu waɗanda suke cikin hannunku na bayi idan Allah ya san cewa a cikin zukatanku akwai alheri to zai ba ku abin da yafi abin da kuka ciyar na alheri sama da abin da aka karba daga wajen ku ko kuka bayar kuma zai gafarta a gare ku domin shi Allah mai gafara ne Allah daga lokacin da kai ya san inda gaske kake ya sani in ma ba da gaske bane ya sani amma dai sai ya kawo maka wata magana sai kamar jan hankali idan Allah ya san abin da kuka yi dan shi ne Allah ya sani tun kafin kai abu na 21 cewa annal kufra shi kafirci wal ma'asi da ayyukan zunubai sababun li zawalin ni'am duk inda ka samu kafirci da aikin zunubi to yana sabbaba gushewar ni'ima idan Allah ya maka ni'ima to lalle ka tsaya ka kiyaye wannan ni'ima da bin Allah amma idan ni'imar ta yaudare ka kaga ciwon bari ka yi abin da ka ga dama tunda kudinka ne to idan kai wasa wannan ni'imar za ta tafi ta barka in ko ba ta tafi ba kudin yana nan to wataƙila Allah ya haɗa maka damuwa a zuciyarka ga kudi amma kullum a dame kake ba abin da Allah bai iya ba saboda haka ka sani kafirci da ayyukan zunubi duk suna jawo ma ɗan adam wato wahala ba sa iya barin ni'ima tattare da ɗan adam wa husulun niqam kuma idan zunubai suka haɗu da kafirci to suna sadar da menene wato hukuba niqam shine ramuwar gayya kira da kaji Allah yana cewa wallahu menene shadidul iqab Allah mai tsananin hukuba ma'ana Allah ya iya ramuwar gayya to dan adam ma ya iya ramuwar gayya balle ubangiji ko zunubi baya barin ni'ima ko ta lafiya ce in Allah ya maka ni'imar lafiya sai ka shiga sako da ita to idan kai wasa ƙarshen ta rashin lafiya karshenta sai a maka ukuba ta ramuwar gayya da wannan wato ni'imar lafiya da aka baka. Haka kuma ni'imar dukiya idan Allah ya maka ita sai ka ci gaba da saban Allah da wannan ni'imar. Yanzu Allah ya maka kuɗi a madadin kuɗin ya zamanto hanyoyin Allah da manzansa kake bi da su, sai ya zamanto ka fara aikin sabo da ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka. Misali yanzu a baka kuɗi sai ka fara gina gidajen rawa, ka fara gina gidajen sabon Allah, ka fara haɗa 'yan mata da samari suna anko, ka fara yin rawa da dukiyar, ka haɗa 'yan mata da a samu anko da samari su rinƙa yin rawa suna waƙe-waƙen da ba shi ne ya dace. Wani ya samu kuɗi haka yake, so daga ƙarshe Allah uquba zai masa da wannan kuɗin, ba zai ji daɗin su ba. Allah zai mishi azaba da wannan kuɗin, saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala da komai in ya ga dama yana iya yin hukuma. Wani an ba shi kuɗin a madadin ya bi Allah, to sai ya shiga ayyuka irin waɗancan munana. Don haka daga nan sai ka ga Allah ya canza waɗannan wato abubuwa. Don haka sabo da aikin zunubi suna saka tafiyar da ni'ima. Kuma wannan misalan suna nan da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yace zunubin ɗan adam yana haramta masa halaliyarsa da aka bashi. Kuɗi ka nema, halal ne ka nema, amma da ka same su sai ka shiga saƙo da su. Wannan kuɗin in kai wasa Allah zai haramta kuɗin, ko ta hanyar gobara, ko ta hanyar ya tafiyar da su, ko kuma ku je ku shirya ciku-ciku kamar yadda muka yi magana kan baitul mal, a baka kwangilar ƙarya, ka san zalunci ake yi, wanda ya baka ya tsaya sai ka bashi percentage, kuma a cikin dukiyar talaka kai kana ci shi yana ci, talakawan kuma kun bar su da yunwa. Irin wannan in yi yawa in yi yawa, idan siyasa kuke yi da irin waɗannan abubuwa sai kwaɗar sai dare ɗaya sai Allah ya kawo sauja, duk sai kai ku ƙiri-ƙiri. An sha yi irin wannan a nan ƙasar ma an gani, ire-iren waɗannan abubuwa suna faruwa. Ko kuma kai zalincin, kai saɓon, kai duk abin da za ka yi, sai Allah ya haramta maka jin daɗin kuɗi. Saboda akwai abin da mutanenmu suka ɗauka, shi ya sa ka ga rashin gaskiya ya yi yawa, domin duk mutumin da ya samu kuɗi yana rubuta ma kansa shi salihin mutum ne. Ba haka lamarin yake ba wallahi, don ka samu kuɗi kar ka ɗauka wai kai salihin mutum ne, a sai in ka bi Allah da kuɗin ne za ka zama salihi. Amma bi mujarrar kawai Allah ya baka kuɗi ka ɗauka wai kai nagartaccen mutum ne, wataƙila ma Allah bai san ka wallahi ya baka kuɗi. Wani lokacin haka shi ma mulki yake, idan Allah ya baka sai ka ɗauka kamar kai ne champion, kuma lamarin shi ma ba haka yake ba. Yasa Annabi ya ce madalla da farkon mulki amma tun da ƙarshen sa. Saboda galibi wani lokaci sai a baka mulki kowa yana son ganin ka, sai ka fito sai ka ɗauka da gaske ne, sai ka fara yi wa mutane abin da ba shi kenan ba, don kai wasa ɗaure ka za a yi nan gaba, wallahi sai a kai ga gidan kurkuku daga ƙarshe abin da zai same ka kenan. So haka duk ni'imar da Allah ya baka kada ka gauraya ta da sabo. Duk wace kowace irin ni'ima da ka sani in Allah ya baka ita, to kar ka yadda da wannan ni'imar za ka saba ma Allah. Wannan ni'imar ta ilimi ne, an ga su Iblis ai ko da aka ce suna da ilimi, amma suka gauraya da mai da sabo, da ƙarshe Allah ya la'ance shi ya kore shi idan ilimin ne. An ga su irin watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina
wanda muka bashi a rai shi ma sai ya dauka ilimin ya fara sakon Allah da shi yana tsammanin zai dawoma daga ƙarshe shi ma muka daidai da shi akwai misalai da yawa wanda Allah ya nuna da masu ilimi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haka shi akwai wanda kuma kudi suka yi irin su abin nan ƙaru kudi ne saboda haka sai suka gauraya da sako da kafirce ma ubangiji da ƙarshe shi ma aka zo aka ce masa fa kasafna bihi wa bidarihi al-ardh aka ce ƙasa ta kama shi kuma hakan ta kama shi akwai masu mulki wadanda su ma suka ga cewa ni'ima ce Allah ya ba su suka kangare ma ubangiji suka shiga wani aiki na daban kamar ibn sutra'un ya yi abubuwa iri daban-daban yana kallon haka ya gauraya mulkinsa da sako da cin zali da abin nan taka mutane da karya mutane da musu dagawa da fasadi a bayan ƙasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗauko shi ya saka shi a cikin teku ya halaka shi so ire-irensu suna nan da yawa shi yasa a nan a cikin wannan darasi da aka samu a cikin yaƙin Badar cewa lalle-lalle zunubi da kafirci suna sabbaba Allah ya tafiyar da ni'imar da ya ba wa mutane yanzu tayar da annabi a garin Makka ai ba karamar ni'ima ba ce Allah ya aiko annabi a garin Makka ai ba karamar ni'ima ba ce ni'ima ce ta wuce yadda duk kake tsammani dalilin annabi aka kawo Qur'ani ne dalilin Qur'ani da annabi Allah ya mai da garin Makka ya zama to shi ne garin da ya fi so a bayan ƙasa saboda dalilan nan guda biyu amma bai faru da su Abu Jahal da suka tashi zalunci da mulkin da aka ba su da jagoranci na su ne Qurayshawa mai ya faru abin da ya faru shi ne suka shirya cewa su je Badar a yi yaƙi a kashe annabi ga raƙuma guda ɗari ga laftun giya a kansu idan annabi an kashe shi da sahabbai Abu Jahal ya ce ya ba da raƙuma ai arziki ne raƙumin ɗari ai ba wasa ba da ya ce ya ba da su kyauta a soke su a gasa su a gurin a ci nama a zubar giyar kuma a sha a yi kati yanzu Allah ta shi ta ƙare ni'ima aka ba shi amma kun ga dai yadda ya canza ta da kafirci ko to sai Allah ya zo yana magana alam tara ila allazina badalu ni'matallahi kufran karara ubangiji ya fito yace kai yanzu baka ga waɗanda na ba su ni'ima annabi fa na tura musu ni'ima ce na ba su alqur'ani ni'ima ce amma suka canza ta kufran suka canza ta da aikin kafirci da aikin sabo wa ahaddu qaumakum daral bawar suka jefa mutanen su gidan halaka mu mutanen da suka bi su duk suka halaka to masu mulki su yi a hankali wanda aka ba ba kudi ka bude harkar sako kai a hankali Allah in yawa ce ka ba za ka ji dadi ba wannan yana daga cikin darasi da aka samu a yakin Badar kuma da yake mun ci lokaci da yawa mun samu baki daga cikin darussan mu 20 da ai 30 mun samu 21 wanda gobe za mu karisa na 21 sai mu shiga na 22 muna yi mabakin mu barka da zuwa saboda saura 'yan mintoci kaɗan ne a ta yi shi ko? kuma na san dai suna da jawabai da wasu 'yan maganganu da suka zo mana da shi don ba wai kawai sun zo a gan su ba ne akwai saƙonni kamar yadda duk aka saba duk shekaru suna ba da saƙonni muna muku barka da zuwa da kuma nuna ƙauna ga 'yan uwantaka ta addini ubangiji ya ba ku lada na ziyara da kuma kiyaye muku hanya wajen komawa Allah ya muku albarka na san dai akwai shi imam da na'ibinsa da watakila mai magana zai magana duka kila zai faɗi sunaye muna da tsammanin hakan insha Allah Allah ya yi albarka muna muku barka da zuwa Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
cikin wannan tawaga da ta zo daga jama'atun nasarar islam da cikin jagorancin shi mai tasiri a babban masallacin juma'a na kofar fada wadda ta yi a amfani sannan kuma a cikin tawagar akwai shi sakatare na jama'atun nasarar islam wanda allah wani ya kada ya samu tawagar saboda wasu dalilai kuma shi ma sarkin bai a sarkin malamai alhaji ahmad walawa abubakar shi ma wani ƙudiri dai ko yawancin da ta yi sarki shi ne da jirgin da ya sabe sa kuma tahowa shi ma sarkin gawar wanda an saba tahowa da shi kuma rashin lafiya da fata ne allah ubangiji ya ba shi lafiya sannan akwai shi imam na masallacin fada alhaji muhammad umar tundira shi ma ana tare da shi sannan akwai shi siyaman na yan agaji na jihar gombe a rashin bafaji abubakar akwai kuma na yanzu alhaji baba alkali akwai tiraidara na jama'atu na sau islam alhaji sisi hashim sannan akwai na yanzu kuma alhaji ahmad muhammad da kuma murshid mataimaki murshid na daya
وعليكم السلام ورحمة الله ومن دي سنة أما بأتشيغا ومن mai jawabi ba, ba muna muku barka da zuwa. Na? Wannan tambaya ce ya ce ba yau ba ne kuma ina ganin ko?
Hukuncin jawabi shi ne barka a jiwa mari insha Allah shi daga wata ɗaya yi insha Allah.
To fadlan mai shukurin gawuri, bismillah. Wa'alaikum salam. Wannan abun yana kaiwa mutane har kasar China da Italy. Saboda aka gyara rawani sosai. Hanyar da kai ka duniya ce gaba ɗaya da su America da ina duka suna kallo. Kuma wani lokacin ma har tambayoyi suke turowa.
Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مي جرما مي درجة كما مال ممو قدوة أبن كوي أشكمو جابورة أبا أغريم الشيخ آدم محمد دكرو da shi da ƙanina alaran mansa mai ja masa baƙi ƴan kwamitin tafsir da muka taras a nan manya-manyan mutane ƴan tawagan jama'atu nasirul islam da muka taho sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Mun gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka a yau ranar asabar 15 ga watan ramadan. Hijira tana da shekara 1446 daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2025 miladiyar annabi Isa alaihi salam. Mun kawo wannan ziyara daga jama'atu nasirul islam, ƙungiyar addinin musulunci da take zama lema ko kuma uwa ga dukkan ƙungiyoyin addini da suke Najeriya da kuma nan jihar Gombe. Bisa al'ada duk shekara muna wannan ziyara bisa umarnin shi mai martaba sarki,
wai shekarar da kansa yayi wannan ziyara din musamman shekara ta farko da ta biyu a mulkin sa to daga baya kuma sai yake zaben wanda za su zaga kuma a zabo masallatai a bashi ya tantance bara muna wannan wuri a rana irin ta yau inda muka zo da sakon shi mai martaba sarki na jinjina da shi malam saboda uniqueness na irin tafsirinsa wa'azin malam wa'azi ne da yake kwankwasa zukata kai tsaye kuma zaka irga malamai da yawa baka samu irin karatunsa ba hasali ma ba mu da mai irin karatunsa bare na faɗi maganan anan kafin na miƙa takaddan jinjina ta mai martaba sarki nayi wasu maganganu anan wanda daga ƙarshe malam har hawaye ya zubar ku ne shaidun Allah bayan ƙasa bayan mun tafi maganganu sun biyo baya da yawa akwai wanda ya je ta maganganu a kan maganganun da muka yi anan kuma hasali lokacin da malam yake zub da hawaye Allah ya sani ku duba bidiyon bara yana kuka yana cewa Allah karka kama ni ka jarrabe ni da maganganun da suka yi yana cewa Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun yana cewa Allah karka jarrabe ni da wannan magana bayan ya gama magana nan ya je can fada ya maimaita yana tsoron kada Allah ya jarrabe shi da magana so shi bai tsauma maganan a matsayin wani rigima ba amma shi mai hasada da shi ya je yana cewa an yi magana a kan malam har an sa malam kuka an faɗi abin da aka faɗa ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa maganan da muka yi akwai maganan da muka wuce gona da iri shin yadda muka faɗa malam yake wa'azi ba hakan yake wa'azi ba shin idan yana magana baya kamar yayi pointing din mutum in ya faɗi wata kalma in kana zunubi sai ka tsorita bai wuce kwana bakwai ba yana fassara azzaniyatu wazzani ya ce duk wanda ya taɓa zina ya tashi ya tsaya da ya maimaita ta sau biyar da wasu sun tashi sai mutum ya ga kamar da shi yake ba za ka tashi ba ba za ka amsa ba kai ba za ka yi ta ba sai ka ɗore ta sai ka ɗaga anya bai gane ni ba kuwa anya bai san da ni ke kuma wallahi bai san ni ba bai san ka ba bai san kana yi na amma da yake Allah ya ba shi fikira da sakafa na iya shigar da magana wa'azinsa ta qara'ul quluba bi ahwaliha tana kwamfasa zukata kai tsaye yana magana da zukata ne kuma shi in ka yabe shi akan magana to ka yabe shi ne bai so ka yabe shi a kai ba mu mun faɗi abinda muka ji maganganu suke faruwa a cikin mutane sannan maganar da muka yi da sarki one on one ne shi wannan shine maganar da muka gode shi kuma wa'adin malam yana tasiri matuka saboda mutane suna canza halayensu kamar yadda ya faɗa yanzu da duniya ake magana to sakon bana ya dan sha bamban da na kowace shekara saboda sakon bana na gaba ɗaya ne sako ne na mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar jama'atul nasrul islam karkashin jagorancin sa ya sa an yi taro ranar 24 ga watan February a National Headquarters na jama'atul nasrul islam ya gayyaci dukkan sarakuna kuma mai alfarma sarkin musulmi a matsayinsa na shugaba ya yi iya iyawansa saura mun mabiya manya-manyan topics da aka tattauna a wurin topics guda uku ne babban topic ɗin shine illolin social media wajen farraka malamai lokacin tafsiri wanda ya gabatar da wannan paper shine Professor Isa Ali Ibrahim Fantani wanda sanannen malami ne a nan jihar Gombe wanda suka yi ta'aliki akwai wani professor daga jami'ar Maiduguri daga Department of Islamic Studies akwai professor ɗaya kuma daga Bayero University Kano su suka yi ta'aliki a kan paper na farko shine malamin da yake gabatar da tafsiri ya daina rubuwa da mutanen da suke kewaye da shi ya san da cewa da duniya yake magana. Yanzu malam yace in gyara rawani na saboda duniya za ta gani. To kaga wannan ya nuna cewa malam ya san cewa maganganunsa duniya suke tafiya. Amma akwai wanda yake rukuwa da wanda suke kewaye da shi, duk abin da ya faɗa in an yi kabbara shikenan, sai ya daɗa kuma shiga ya ta faɗan maganar da za ta ruɗa mutane. To an yi rubutu a kai, kuma yana daga cikin fayil da za mu miƙa wa malam bayan jawabin da zan yi. Sannan matsala ta biyu da aka tattauna matsalar zakka ne. Ana so a yi institution wanda zai kula da zakka, wanda zai samu power daga gwamnati ya iya leƙa asusun mutane masu kuɗi. Duk wanda ake zaton kuɗinsa ya kai zakka, za a samu power daga gwamnati ta yadda za a kutsa account ɗinsa, a yi lissafin kuɗin, a ga daɗewan kuɗin, sannan kuma banki ya fidda kuɗin. Shi ne alfarma sarkin musulmi, shi zai jagoranci wannan. Akwai wakilin shugaban ƙasa yana zaune a inda aka yi wannan meeting ɗin. Sannan kuma bayan sallah ya ce zai aiko wa sarakuna, kowane sarki zai zaɓi malamai da ya san za su ba da gudumawa a majalisul ulya li hay'ati kibarin ulama'i wal muftun. Wato za a yi wani hay'a na manya-manyan malaman Najeriya da za su tattauna waɗannan matsaloli su yi mafita. To daga nan jihar Gombe mai martaba sarki zai recommending malaman da za su je su zauna da mai alfarma sarki musulmi da sauran malaman Najeriya. Matsala ta uku ita ce matsalar almajiri. Almajiri an masa commission a matakin federal government, an ce jihohi su ma su yi nasu commission ɗin. Kuma mun sani a nan jihar Gombe an yi bill, an kai majalisa, an yi karatun farko, an yi karatu na biyu, an ma kira public hearing, yanzu ana jiran a yi passing bill. To matsalar ita ce ba commission ɗin ba, ba abin da ake kawowa commission ɗin ba, ba a ba ma ahalin abun su gudanar da commission ɗin. To yanzu ne na federal government an ɗauko wani almajiri daga Yobe, shi aka ba ma professor ne amma asalinsa almajiri ne. To ana ta dunna jihohi ya zamto almajirai su za su gudanar da kayansu da kansu. To wannan su ne major abubuwan da aka tattauna, kuma takardun suna na a cikin file. Ya ce in muka dawo mu zaɓi malaman da in muka ba su suka yi nazari, to za su iya isarwa, zai isa ga duniya. Sannan daga ƙarshe ya ba da dama kowa ya tashi ya faɗi matsalar. An yi ta tashi ana ta faɗan matsaloli na addinin musulunci. Matsalar da ta fi jan hankali ita ce matsalar wanda suke cewa ba za su yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai alqur'ani zalla za su yi aiki da shi. Wanda shi alqur'ani kuma ground law ne, kamar enabling law ne, shi yake supporting dukkan waɗannan hadisai da muke karantawa. Sannan littattafan fiqh duka sun yi bayani akan alqur'ani. So idan ka ce za ka rusa hadisai ba za ka yi aiki da su ba, da qur'ani kawai za ka yi, to kusan addinin gaba ɗaya za ka rusa shi. An yi redin matsalar nan, ya ce zai yi kira bayan sallah za a tattauna matsalar. Sannan wasu sun tada matsalar wasu 'yan haƙiƙa ne, wani abu makamancin wannan. An yi misali da wani daga jihar Nasarawa, wai ko ɗan anti ne ake ce masa, irin taɓargaza da yake da sunan addinin musulunci. To duka an yi taking cognizance na waɗannan matsaloli, wadda bayan sallah muna sa ran za a sake sa rana, kuma za mu sake komawa ko Kaduna ko Sokoto ko Abuja ko inda shi mai alfarma ya zaɓa. Kuma muna sa ran su malam saboda tasirin da suke da shi a cikin al'umma, mai martaba sarki nominating ɗinsa a tafi wannan tafiya da za a yi tare da shi. To wannan shi ne saƙon da muka taho da shi a zuwanmu na bana. Muna fatan malam Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana, Allah ya riƙa maka, Allah ya maka jagoranci, Allah ya maka maganin maƙiyanka, duk mai nufin taka ka Allah ya taka shi, duk mai nufin kawar da kai Allah ya kawar da shi, duk mai nufin ka da wani sharri Allah ya maka maganinsa, Allah ya ƙara gadar maka sirrin mahaifinka, Allah ya ƙara gadar maka sirrin mahaifinka, Allah ya gadar ma 'ya'yanka sirrinka, Allah ya gadar ma ƴaƴanka sirrinka, Allah ya sa rakiyar da kake mana tai tsawo, Allah ya sa mu gama lafiya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Deputy murshid zai mika maka wannan file din.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abuna farko godiya mu shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara zuwa wannan guri. Gaskiya sun zo da abubuwa wanda suke ba su da himmanci kwarai da gaske. Muna yi ma Allah godiya kwarai akan wannan. Ko ba komai wannan haɗin kai shi kaɗai ya ishe zamanto abin alfahari a wajen musulmai. Cewa wannan abu ne wanda yake nuna akwai ƙaunar juna kuma abin da ake ana fahimtar juna. Na biyu, muna yi muku godiya da kuka tsara wannan tsare-tsare da ake kewayawa kan dukkan malamai a wajen tafsirai. Wannan yana sa haɗin kai sosai. Kazuna ji wajen Malam Yusuf Sambo wanda ya zo daga garin Kaduna. Wani maganganu irin waɗanda suka shafi wannan magana na a samu haɗin kai, ba ma wai a'a don addini ba ko don siyasar wata arewacin Najeriya da ba kamata a ce su zo su haɗa kansu. Domin arewacin Najeriya sun samu haɗin kai ba inda ba za su kai ba, komai za su iya yi wa kansu. To, abu na biyu, cikin abubuwan da ka faɗi dukkan su ba wanda yake wai babu abin jefarwa a ciki, kuma dukkan su wallahi al'umma tana buƙata a ce an shiga. Idan ba kuma ta ba jiyan nan nake magana a kan social media, kuma a nan nake gaya muku nake cewa ku ɗauki mu kawai wasu mutane ne in mun kuskure ku gyara mana, amma ba ku tai zuga muna abin da ba shi ke ba. Ina ji jiya na yi wannan magana. A nan jiya na yi wannan magana. Yake cewa social media yanzu an mai da abin ya zama kamar wata tasha. Kawai sai a ɗauko maganar wancan, sai a ɗauko maganar wannan. Ni ina mamaki, sai ina ganin su karan kansu malamai ya kamata su yi wa kansu faɗa. Me za su ɗora al'umma wanda za su samu zuwa aljanna? Ya za a yi shiga da wannan duniya lafiya? Amma sai ya zama na kawai sai a ɗauko maganar wannan, a ɗauko hoton wannan sai a sa. Shi ke nan yanzu duk da'awa ta tsaya a kan wannan? Kuma raddi kawai da abin da ya kamata ka yi magana da abin da bai kamata ba. Jiya na yi muku magana, nake kuna ga mutane ordinary mutum nake, don haka ban yarda cewa ka zo za ka bin kafara ba, ko kafara ma cewa ne ka kafa. Saboda in ka yi ta ba don Allah ba, wani abu ne da mutum. Allah wallahi ku daina wasa da Ubangiji, ba wasa yake ba. In za ka daga hannu ka yi jinjina ka yi kafara, amma ba Allah kake nufi ba, kawai zuga malami kake ba inda za ka je. Lahi-tallahi Allah ba zai baka lada a kan wannan ba, kuma ba zai canza abin da ya niya ba, domin ba tawazu'i kake da neman abin nan. Saboda haka dole mutane su dawo su koma kan gaya wa mutane gaskiya. Shi yasa ban magana kan wani abu, bisa ko ka yi magana a kai na a social media na ce ba na son ka zo ka gaya mani, ni ba na yin sama gaba da ɗora ne kawai ake yi da maganganun da ne. Kuma idan ka ji wasu suna zagi na, in kaga za ka iya ka taya su ku zage ni. Jiya na ce akwai lokacin da na faɗi wannan ma a fada. Idan ka ga ba za ka iya haɗawa da su ku zage ba, to shikenan kar ka rama mu. Kar ka rama mu, don manya da ka rama mu. Wata kissa da ya faru da Abu Bakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Kathir ya kawo tunani ko cikin turutun zuko yana neman ta kawai sai wani yazo a majalisa sai fara zagin sai na Abu Bakar ya nabi yana jin murmushi ana zagin Abu Bakar ana zagin su kuma yana murmushi to kawai Abu Bakar sai ya fusata sai fara rabo sai annabi ya tashi sai barkuna to bana ma kuma annabi ya tafi Abu Bakar ya zauna to da ka annabi yana tashi shi ma sai ya tashi ya rasulullah ana zagi na kana murmushi na fara rama kuma ka tashi inda a lokacin da ake zagin ka nake murmushi wani mala'ika da yake tsaye kusa da mai zagin in yayin zagin sai mala'ikan ya rama maka sai ina murmushi yanzu kai baka rama ba bakin mala'ika kuma ya fi nasa kamawa sai ina murmushi saboda Allah ya baka kariya ya hada ku ya baka daraja daga lokacin da ka fara rabawa sai mala'ikan ya mata sai shaitan ya zo kusa da kai ya ce za sai ya tashi so shi yasa ni da kaji ana zagi na wannan karfe magana in ka ga zaka iya taimake shi kawai ya zage ku zage ni kawai shi ke da huce in ka ga ba zaka iya maka barkwaro amma ni ban yarda wallahi ka rama mun zagi ba da bukatar wannan kuma dan social media ku ji tsoron Allah yanzu mun iso wata aya da jiya ne ba bai samu zuwa ba na ce wannan ayar ta tsaye social media ne akwai littafi na musamman shari'at wanda ni ina da littafi wannan social media din ya taɓa al'umma kuma yana lalata al'umma kuma abin da kuke ba daidai ba ne in kuna neman kuɗi ne da addini ku daina kuna ɗorawa maganganun da shi ne ka gutsire maganar malami ka yanke abu wai ana biyan ka da wasu dala ko wallahi kada ku yi ƙoƙarin ku shiga abin da annabi yake faɗa mutum ya waye gari ya sayar da addininsa da safe yana mumini da yamma ya zama kafiri da yamma yana mumini kuma kafin gari ya waye ya zama kafiri ya bi addininku Allah ya ce yana sayar da addininsa ku yi taka tsantsan wannan harka ba ta wasa ba ce abu na biyu da malamin ya magana wanda na ji daɗinsu ƙwarai da gaske kuma nake fata Allah ya sa idan sarkin musulmi an yi wannan abu gwamnatoci su yadda su karba shine maganar zakka wannan abin da kuke kallon su ko wallahi billahi shine zai dawo da talakawa cikin hankali mai rubutu ya yi rubutu ya ce dukiyar da Allah ya ba wa al'ummar musulmi take hannunsu da ruwan kuɗi da ya ba su da na dabbobi da ya ba su da na amfanin gona wallahi idan mutum ya zasu tsaya su fitar da shi yadda ya kamata kuma su sarrafa shi yadda ya kamata to talauci zai tafi a cikin al'umma sai ba a yi ne a nan ne ya tambayar a rediyo kai ta rana ina program na ce a Gombe akwai wanda kuke jin yana da biliyan ɗaya sai wasu suka a gidan rediyo ma suka ce ma ai suna da yawa nake ga ya mu mutum biyu ko to sai ya shiru ya ce kana jin tsoro ne kana jin tsoro saboda wannan sirri ne na ce to amma nawa ne zakar biliyan ɗaya idan mai biliyan ɗaya zai cire zakar biliyan ɗaya zai ba da miliyan 25 miliyan 25 ko mutum 25 ka raba ma kowa yana da miliyan ɗaya idan ka raba 500,000 mutum 50 ne in ka ba da 250 mutum 100 ne duk mutumin da ya ba mutum 100 a garin nan 250 sai an ji shi to idan kwa har za a hada da gwamnati a gano sirrin ka kawo don kowa kuma banki ya cire kudin to in aka yi amfani da su wallahi ba ka fara wannan talaucin su ya ta wannan yana daga cikin abin da ya damu al'umma kuma ba su gane ba saboda wani yana da biliyan ɗaya ma ba ma cirewar bincike ba a maganar zakar dabbobi ba a maganar ta amfanin gona mutum ya ce maka ya noma shinkafa dubu-dubu to ina zakar take muna ji kuma suna faɗa dubu-dubu nawa ne ka kasa shi nawa goma ku cire ɗaya buhu nawa ne na?
200
buhu 200
to buhu din ka cire talakawa mutum ko wanda ka bashi buhu buhu mutum 200 da gaske Allah ya yi wannan lissafin zakkar da ya cire wallahi zai isar da mutane
to baya tafiya tunda kaga zakka ta wanda ta baitul mali har Umar ya tura kufa yace a gayyato talakawan samari da basu isa aure ba a basu dan kada a injina to ashe ko a yanzu dukiyar da Allah ya sa a hannun musulmai sannan abu na uku point da ya magana shi ne almajirci mu yi almajirai cikin tsangaya ne amma ina gaya maka lokacin barda an tara alarmomi aka ce ni na zo zai lacca da yawa daga cikin su daga zo ina faɗan sirrin tsangaya sai suka ce mun ba su taɓa jin wannan maganar ba saboda kawai ita kanta tsangaya almajirci jarumta ce wallahi tsallahi jarumta ce kuma yanzu ba ita ake yi ba mu gaya ma kanmu gaskiya to ita ma in muna so sai mun maida ita yadda take da na yi almajirci shekara 18 suna tsangaya to haka na san ta tun ba abun kaciya ba take almajirci ina kwana a kan bagaji na san ta na san yadda take na san jarumtar da take ciki kuma wallahi lokacin da muke almajiranci in ka ga mun je bara to wallahi da daddare ne kuma nan ma tsakanin magariba ne zuwa isha in baka dawo ba a wannan lokacin ma da kanka sai ma gona mu muke noma abin da muke ci da rani rogo muke noma ita ne muna da sana'o'i iri daban-daban muna sai da kara muna sai da karmami muna sai da tattaka muna garuwa muna ɗinkin kula muna duk ba abin da bamu yi ba da haka albajiri ba rago ba ne da kawai yau gidaje ake tafi rayuwa a ɗauke kuma a waje za mu fara a kan bagaji itace so tsangaya tsangaya ce wurin training ne ba ma wurin lalaci ba ne wuri ne da ake training ɗin mutane yanzu abin ya zama ba haka ba saboda haka wannan tsarin idan an ɗauke shi aka ce za a je tafi yadda ya kamata to nan ma al'umma za ta samu sauki kuma mai yasa dan sakandare da aka ba shi uniform aka gyara masa aji aka saka masa fanka tana bushe shi tunda dai abin ya lalace da yanzu kuma ake ciyar da shi a makaranta a matsayin riga kuma a saka masa baji me yasa almajirin da yake haddace alqur'ani shi ba za a kula da shi ba to duka kaga in wannan tsari ne ko za a samu tsari ne saboda akwai tsare-tsare wanda muka sani wanda ya kamata a yi wannan shi ne matsala kuma ta wancan masu ƙur'aniyu da suke da wannan matsala ce babba kuma sai gwamnati ta tsaya kamar yadda yake cewa su waye ya kamata su isar da ilimi domin a yanzu muna iya samu kaga wani a islamiyya ya gama bai ma san abu ba kuma shi ne ya dawo malamin a wannan aji to kuma in ba sa'a ba sai ya zo ya kafa tafsiri kaga ya kai matsala shi yasa za ka yi ta samu wasu fatawoyi da za su yi ta rikita mutane ka ji magana wacce wata irin magana da dai sauran irin waɗannan abubuwan to gaskiya in dai za a yi wannan sai an tantance an maka interview an san menene kimar karatunka da yasa Saudiya suka kila to da wannan da kowa da samu a mun dan haka shike nan ba ina jin ko jiya na ga muku ana nace muku in ba dan ba dan ba karan bani da yasa muke tafsirin nan ina jin na faɗa ba nace ni wallahi da bai kamata in zo da tafsiri na ga muku jiya kamar na san abin da za a zo da shi nace bai kamata ba in ban da karan bani da ba za mu karatu ba nace malaman suna nan a zaure ai ban gaya muku ba jiya na yi wannan magana nace suna nan a zaure sun tara karatu amma yanzu za ka ga mutum bai da malami ba ni na yi sauƙar tafsiri ban da rubuta shi na yi sauƙar tafsiri ne a gaban malami na sau uku a na hudu yana tafsirin a kofar gida idan muka zo sai ce kada sai shiga cikin gida kai musu tafsiri ni ake sawa a gaba sai da malami na wajen shekara uku ya yi wannan sannan ya sallama kai ba ka da malamin malamin ba kuma da yawa sun ganmu a nan FMC ku yi haƙuri malam da kore yana jin sallah kawai a nan ka gani ba ka san ma daga ina na fito ruwa wanda shi ne gaskiyar magana ba ka san irin wahalar da aka yi ba ba ka sani ba kawai yanzu ne in ne magana ko ka ce na yi zafi ko na yi wani abu amma dai kai ba ka san yaya aka yi na zaunar ɗin ba ba ka da wannan tarihi kawai in na yi huɗu ba ka ji na zo na yi tafsiri ka ji to haka lamarin yake ba ka iya sani amma yanzu sai ka fito ka ƙalubalanci wata magana da aka yi da littafi da komai kuma kai in an buɗa maka littafin kai magana ba za ka iya ba wanda ya sa ake zagin malamai a ga mutum ko ƙawaye ne ba zai iya ba ya ɗaukar hoton malami ya baƙar magana ya rubutu ce ai ba manzon Allah ba ne shi malamin sai ya wuce a musu sayar wani al'umma ce ta yaya saboda haka muna da abubuwan da suke ragaraga da mu amma wallahi wannan matakin matsa ba sarkin musulmi ni abin da zan faɗa a matsa masa sai ya yi a matsa masa sai ya yi Allah sa yana kallon wannan sakon a matsa masa sai ya yi wannan ya jagoranta a yi domin wallahi shi ne zai ɗinke al'ummar amma idan an bar shi a haka kara zuge kowa ya abin da ya ga dama ba za mu je ko'ina ba kuma dole mu san akwai manya dole san akwai wanda ya fika dole ka san akwai jagoranci dole ka san in an faɗa ka tsaya ka yi da wala kawai ka ce duk duniya ba wanda ya ishe ya sa ni kaza ba ranar da ka mutu akwai wanda zai saka kaza in duk duniya ba mai saka ka kaza ya ka mutu akwai wanda zai saka ka dan dole za a kai ka kabari kaga ya ishe ka dai to nan zaka gane cewa akwai wanda ya ishe ya saka ba ka kai na dai Allah ya muku albarka da gaskiya ya muna godiya kwarai da gaske da wannan sabani Allah ya ubangiji ya rufa asiri Allah kuma ya taimaka Allah ya ja kwana Allah ya sa a gama lafiya yadda kuka zo lafiya Allah bai da ku lafiya kuma haɗa ku da iyalan ku cikin farin ciki amin Allah ya sa amana da du'a okay so wai ne abin zai fito wajen
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad